بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo kada da ta farko mai ta kana ta wasi malam dan Allah dan Annabi ka kara wa mu ta maza da mata sanin matsayin biyayya musamman ga uwa ko kuma uba.
Ina jin ko karatu na jiya yamma na yi magana da wannan na bude tasiri ga duk waɗanda suka ji ko tura duniya ta rabu cewa dai iyaye suna da girman haƙƙi a kanku. Kuma ku gane wani abu guda, duk wanda take munanawa mahaifanta ba ta yi masa da, duk wanda ke kokarin cin mutuncin mahaifansa wata rana sai Allah ya jarrabe ki da ɗan da ke ma zai gane miki nasiba. Sai kin gama da wannan sakamakon, in ma ba ki haihu ba kuma to kuma sakamakon yana tsaye na jira ki a kiyama. An yi miki mai kyau ma kawai idan aka jarrabe ki da ɗan da zai rama abin da kika yi wa mahaifanki, ya rama a kanki, ya rama miki. An yi miki mai kyau ma ke ma'ana Ubangiji bai kyale ki ba har sai da aka je kiyama. To amma babban munin sakamako shi ne a kyale mutum har sai an je kiyama, to wannan shi ne mafi muni. Don haka duk wanda ya san cewa baya da kyakkyawar mu'amala da iyayensa, duk wanda ta san cewa rashin kunya ko rashin kirki take wa mahaifanta, ta yi ƙoƙari ta yi wa kanta gata ta tuba zuwa ga Allah, sannan kuma ta nemi iyayenta su ya ta masa. Babu abin da Allah ke gaggawar kama mutum da laifi a kansa yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin saba ma iyaye. Ubangiji ta'ala yana gaggawar kama mutum da laifin saba ma iyaye a duniya tun kafin ma a je kiyama. Don haka ya kamata ku shiga taitayen ku.
Sai tambaya ta biyu wanda ita ce za mu kawo tambayar nan aka maka Allah ta ɗan uwa da yake tambaya a kan ita dai tana so ta zama zakira, inda an ce da maza da mata duk mace ma tana iya zama zakira. To kalman nan ta zikiri da kuke so ta sani za ta kama ko tana cikin ko tana yankan albasa ko tana ko menene, tunda an ce dai ba sai da alwala ba, ba sai da tsarki ba. To wai shin waɗanda kalmomi ne wanda mutum ya faɗa za su zama ya yi zikiri? Tana so ta yi da yawa a kan
kalmomin da manzon Allah ya koyar da mu mai zikiri suna da yawa. Akwai waɗanda an keɓance musu lokaci, to mutum zai yi su ne a lokacin da shari'a ta aji. Akwai waɗanda an bar su kofa buɗe ba a keɓance musu lokaci. Yanzu zikirai da ake amfani da su na kwanciyar barci ko tashi, na shiga ban ɗaki ko fita, na shiga masallaci ko fita, na safe ko na yamma, ko irin abin da mutum zai faɗa lokacin da hadiri ya taso ko lokacin da iska ya taso. Kun ga waɗannan dukkansu addu'a ne da alƙar, addu'o'i ne da zikirai wanda aka keɓance musu lokacin yinsu. Ba shi iya yiwuwa da tsakar rana in tantu wani zikirin da safe aka ce a yi shi ko da yamma, yanzu an yi shi a tsakiyar rana ƙarfe 12 rana. Ba shi yiwuwa in zo shiga masallaci in yi addu'a da wajen shiga ban ɗaki ake amfani da ita. Ba shi yiwuwa in zo shiga ban ɗaki in karanta addu'a da ake yi wajen shiga masallaci, saboda an keɓance musu lokaci. Amma akwai zikirai da manzon Allah ya bar su kofa a buɗe, mutum zai iya furta su duk lokacin da ya ga dama. Kamar su subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Manzo Allah bai kifanta wannan zikirin wani lokaci da za a yi, ko da safe ko da rana ko da daddare ko a kwance ko a zaune ko a tsaye, mutum zai yi. Kamar su la hawla wala quwwata illa billah kadai a matsayinta, mutum kowane lokaci zai yi. Kamar su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, ba a kifanta masa lokaci ba duk lokacin da kike so zaki iya yansa. Kuma babban abin da ake so a cikin zikiri sai mutum ya gane dukkan nau'ika na zikiri din. Lokacin safe yayi wanda aka ce ayi da safe, lokacin yamma yayi na yamma, shiga masallaci yayi, fita yayi, shiga ban ɗaki da fita kowanne yayi, waɗanda aka bar su kofa a buɗe yayi su duk lokacin da ya samu sukuni. Kuma kar mutum ya nazanci guda ɗaya kawai shi kaɗai yake yi, yau yayi wancan gobe yayi wancan kalar gobe yayi wancan kalar, bai san wanne ne Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa. Sannan hujjar cewa wai yaya za ka zama zakiri, ai asalan ma mutum ya sawa sunansa suna zakiru namiji, ko wata cikin sunanta ta zama zakira mace, sa sunan kanki bid'a ne, baya cikin addini. Dan wato kamar mutum yana tsarkake kansa kenan, gani mai yin daban. Yanzu kawai in ce sunana zakiru, ma'ana ina ba da adireshi na kenan, ni ne mai yawan zikirin da shi, kuma zikirin ana yin shi dan Allah, kuma yanzu na zo na faɗa muku. Ki zo ki ce sunanki zakiratu, shi kenan ma'ana kin tallata mana cewa ke ce mai yawan zikirin. Kuma abin da ake so a cikin ibadoji, kun ga zikiri nau'i ne daga cikin nau'ika na ibada. Ga salatin annabi, ga azumi, ga sallah, ga jihadi, ga jin kan talakawa da marayu da kyautata musu, duka waɗannan nau'ika ne na ibada. Abin da Ibn al-Qayyim ke faɗa cewa kuskure ne ma mutum musulmi ya shahara da wata ibada guda ɗaya a ce kawai shi wannan, ya kamata kowace ibada ya sa kai. Don akwai lokacin da wannan ibadar ta fota falala akwai lokacin da wannan ta fota falala bana komai ina zaune a gida nayi karatun qur'ani na gaji sai ci gaba da wannan cikin daban ko salatin annabi amma an zo an faɗa min ga wani yaro ina zaune a gida ina cikin karatun qur'ani a lokacin in ci gaba da karatun qur'ani ne yafi falala ko in fito in je ai hidimar yawa wani sallah da kai shi makabarta da binne shi wanda yafi falala a ji abin da shi yafi falala a lokacin da za ba ce alin salin makwacin ka ya rasu ta kace ai mu zakir ne ku je sai kun dawo la ilaha illallah la ilaha illallah ya ba malam zakir ya zakir wannan 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 zikiri ne kuma wannan ai sai ka mamaye dukkan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka tattala zikiri ka ajiye ka tattala alqur'ani kuma sai ka ajiye sai kun dawo sai ka je sai ai masa sallah tare da kai abin da shi idan aka yi sallah tare da kai kana da kira idan kuma aka banne ki tare da kai ka samu karin kira kira fa ne kenan wanda manzo Allah ya ce kowa da ya fi girman dukkan uzuri ladan sa ya fada an fahimta a ana gobara a makwabta a kawo agaji a kai ka sai ka ce wallahi zikiri nake yi kana ta zikiri kana tarkan Qur'ani to ina amfanin zikirin kake a kana da mota ko a jin hawa da makwabcin ka ba da lafiya matar makwabcin ka ba da lafiya sai na faɗa za a kai ta asibiti lokacin maka da wata wallahi ba wanda lokaci ina zikiri ne to wannan wani zikiri ne kuma kenan ashe kowane irin abu na ibada ana son ka kalli menene za ka yi a lokaci kaza shine ibn al-qayyim ce cewa a goman karshe ba abin da yake da lada irin itikafi saboda lokacin sa ne goman karshe na cikin ramadan kenan itikafi na cikin ayyuka masu matuƙar lada saboda kokarin dacewa da dalilin sa kadai amma in yin azumi na nafila ne ba ranar kun da suke za ka yi azumi na nafila ka samu lada a duniya irin kwana goma farko na zulhijja saboda manzon Allah ce babu wani ne a duniya da aikin alkhairi ke zama abin kauna a wurin Allah ta madu azumin na kila kenan to kun ga ake kowane lokaci in yazo sai mutum ya ribace shi ba kowa in yi zikiri in yi karatun qur'ani wani ba da lafiya in je a dogon shi tare da ni wani ya rasu in je abin da shi tare da ni a yi masa sallah tare da ni a wani malaya ya zo yana neman taimako da kuɗi aljihuna ya ɗauka in bayar a lokacin ya san yi ta zikiri mutum zai mutu da yamma ya zo yana neman ka taimaka masa da abin da bibi naira ɗari ba a aljihun ka kana da abin da ya fi naira ɗari ɗaya taimaka masa da naira ɗari ka ce aba ko mai muman sa ladan zikiri ba da wani wasai mun sadaka da kenan wannan kuskure ne dan haka bid'a ne ma mutum kawai cewa shi kansa shi zakiru ne ko ki cewa kanki shi zakiru lalle yana da kyau ki yi zikiri amma ba sai kin faɗa ba dan Allah ce falata zaku an kuta ku wa anabu min ittaqa yanzu ko da na kabila ake barawa a ce wani masanin hadisi ne wani masanin tafsiri ne wani faqihi ne ba za ka ji an faɗa su a lokacin ka ba saboda komai sun hidimci hadisin tafsirin fiqhun ibadar qiyamul lailin zikirin karatun qur'anin komai sun hidimci amma idan ka ɗauki bangare guda ka tsaya to ya fi fitar masafa amma in ka haɗa duka in ba ka samu nan ba za ka samu nan jibin da za ka samu nan sai nan ya fiti shine hikimar bawa mummuni da ya ga an ce ga wani abu na alkhairi kare ya saka shi da shi ko menene tare da fatan kin fahimta amma hujjar cewa mutum ya yi zikiri a kowane hali ko da yana cikin jinin al'ada mutum za ta iya zikiri tunda saboda hadisi cikin sahihi muslim da Aisha take cewa manzon Allah ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali kowane hali malamin suka ce kowane hali ma'ana ko da ko da janaba a jikin sa kenan yana ambaton Allah yana zikirin Allah to kaga da janaba ko da jinin al'ada da jinin biki ai girman su kowanne babban kari ne a fike hance to tun da jinin ba ta hana manzo Allah ya zikirin ubangiji ba a ce jinin al'ada da jinin biki ba za su hana masu su yin zikirin Allah wannan shine hujja
to sai takarda ta gaba ita ma game da itikafi tana cewa Allah ya gasa malam a goman karshe nayi niyyar zuwa zan yi itikafi sai al'ada ta tazo to haka zan zo da ita masallaci in yi zuwa zauna a waje ko kuma sai lokacin da tsauke dan abin da na samu a goman ko kwana biyu ko uku ko biyar shikenan alhamdulillah ko kuma yaya
ba ki halatta ki shiga itikafi alhalin kina jinin al'ada ko da kina cikin ma itikafin da jinin al'ada zo miki to itikafin ki ya rushe sai ki tattara ki tafi gida Allah ya baki ladan abin da kika samu Allah dai ba zai tsorata ladan ki ko awa ɗaya kika samu Allah zai baki ladan wannan awa ɗaya la iyaka daga lokacin da al'ada ta yanke miki sai ayi zuwa ku zuki saki shiga ki saki na kwanakin da kika samu mu sauran
sai takarda ta gaba mai ta yana cewa wajin Allah ga kamalan azumin matafiyi da wanda zai yi tafiya da azumi da kuma wanda yake a an ce da ajiye a sha a wurin in yaso a biya a wurin lokuta da wanda yake yace a yi wannan yace in za ku iya tafiya da azumi din wai shine yafi alheri wai aya ta faɗa ka to wai shin wanne ne yafi ladan
a da fahimci ayar bane kila in ka tambaye shi zai ce Allah ya ce wa anta sumu khairul lak to kuma wannan ana magana ne a farkon shar'anta azumi a farkon musulunci ba sai ya zama wajibi ya kamkowa ba in ka ga dama kai azumi in ka ga dama kai kiyi ka ce da miskini shine wa alal ladina yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskin wanda ma zai iya yin azumi in ya ga dama ya ajiye kawai ya ce da miskini daya ayin ka ga zabi ko kai azumi ko ka ce da miskini sai Allah ce kuma ta kawwa khairan in a madadin ce da miskini dai sai ka ce da miskini ko khairul la wannan alheri ne karin lada ne amma wa anta sumu ku yi azumin ku ba ciyarwa ba khairul lakum sai fa alheri akan kada yadda jerin tsari amma ba magana ta fiya ba sai dan sahabban manzon Allah suka yi tafiya wani yana azumi wani baya yi mai yin azumi baya so kan mai yi wanda yake baya yin kuma baya so kan wanda yake kowa na yin kayansa kullum ala sunnati amma idan ka dauki azumi sai wahala ta kama ta sunnar annabi shine ka ci azumi kawai ka kare azumi bayan sallar karama a tafiya ka waye gari daga nan gurin zaka Kano sai ka ce zan yi azumi an raba hanya yin wata dame ka kisurwa ta dame ka kila ana cikin zafi ko wani abu kamar haka shi ke nan sai ka ci abincinka bayan sallar sai ka rama kaya rabin cin abincinka sai ne sai na ce duk wahala sabawa manzon Allah dan wani sahabi ya dauki azumi ana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yin wata kama jin wa mai tsanani har yake faduwa yana so da kisuwa ga yamma manzo Allah ce ku ba ta abinci ce laysa min albirri siyam safar baya ta cikin aikin da'a ta kai zakai azumi a halin tafiya bayan ko ka jiga ta kada kike ta abinci ka ashe kaga anan gurin karware zai ta mutane wa anta sumu ya kafa hujja da wannan gabar ta ayar ya kamata ya san kissar abin da nan karanto da zan koma da wani suka rubuta cikin littafin tafsiri
to akara magalla sai wata tambaya wanda tana da yawa take kamar takarda hudu ko uku kuma amana ya ka karanta wannan tambaya zai yure wannan nan gaba in dai har mala ya karanta don sun zo da yawa ne kuma har ana cewa don Allah mala kuna a karanta mana an yi magiya wasu Allah ga kamar nan matsayin auren dole wai idan aka yi yarinya in ta kifa fir ta kai ta da ba kai biyayya ga iyayenta ko kuma ta saba wa Allah da maiki ko kuma a yaya
baka saba Allah ba baka saba manzon Allah idan aka yi miki auren dole ba kya san me kika ce bazan je ba ba wanda kika saba ba dan su iyayen ki ba su da yanci da su miki auren dole manzon Allah ya hana su su ne suka saba manzon Allah suka yi auren dole ya kamata iyaye su san wannan wai kin ba menene kuke so da aure din so kuke ta je ta dawo zai kika dawo kuke so ko ku so kuke ta je ta zauna kun ba zuku na ku zauna da mutum wannan ba duk yadda uwa take son mijin da za a ba ya fa ita fa ba za ta kace na ta auren ta aure dan ba ita ta ji zauna gidan ba yarinyar da take zaki kai to ita kuma ba ta so to sai ayaya kuma wani abu shine wallahi ko mutum amirul mu'minin ne shi in ba ta ba ta son ki ba za ta yi sana'a wannan ka'ida ce dan ba yadda za ta yi sana'a ga manzon Allah ya aure ta bayan ya aure ta aka kawo ta manzon Allah ya ta aka ta wani gidan gona yake inda take tana zaune yake ba zaki zo ba ta ta sai dai kai ka zo nan gurin manzo Allah ya take matsa ta sai ta ya daga hannu na dora akan ta tace a'udhu billahi minka sai manzo Allah ya rike hannun shi da dora akan ta yace laqad usti bi mu'adh kin ne matsari da wanda ake neman tsare ne fita shi ka gidan ku kike dan ka sake ta idan mace ba ta amince da miji ba babu yadda za a yi kuma ta dole sai ta zauna da haka iyaye ya kamata su san wannan kuma na taɓa ba ku hadisin iyayen da suka aure da yesu akan tilas wanda sai ta faɗa wa manzon Allah manzon Allah ya ba ta zaɓi yace in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nema a kashe aure sai ta ce da manzon Allah zan yi hakuri in zauna din amma dama na so in yi maka wannan tambayar ka faɗi amsa dan iyaye su sani cewa ba su da ikon tilasta wa yesu ta aure wanda ba ta so kuma haka akai kuma na baku hadisin Mughis da Barira Barira baiwa ce ta Ummu na Aisha tana da miji mai suna Mughis lokacin da aka intar da ita kun ga ba za ta cigaba da zama a garkashin aurensa ba kenan aure ne ya zo ya mutu daga baya sai Mughis ya zo yana matukar son Barira ita kuma tana matukar kin shi. In ta wuce wuri mugis yana kallon inda ta je, in ya ga mai tufa bin irin da ta yana zura ido kenan. Har manzon Allah yake cewa Abdullahi dan Abbas, baka mamakin yadda mugis ke matukar san barira da kuma ita yadda take tsananin kin sa. Ita wallahi na barira manzon Allah da kansa yanda ya tunce ya masa halin da yake cikin san ta, sai ta bi da gidan barira. Kaga barira bai wace manzon Allah na da iko yace ta zo gidan sa, amma ta ce dai inda take ya sallama. Yace barira, abin da ya kawo wajen ki na zo ne dan mu tattauna yiwuwar mayar da auren ki ke da mugi. Sai ta sanda kai ta shi tace, to manzon Allah kana umarni ne ko kana bani shawara ne?
Allah fa
sai manzon Allah ya ce a shawara nake baki, tace to bana kai.
Allah
ma'ana inda umarni manzon Allah ya bata dole ta bi umarnin manzon Allah. Allah ya ce wa ma ataakum ar-rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu,
amma tunda shawara sai tace bazan aure shi. Aka hakura yadda manzon Allah ya ji to sai mugi da sai matsa barira sai ta aure shi. Yana da iko tunda manzon Allah haƙƙin da yake da shi akan ka a kaina ya fi haƙƙin da iyayen mu suke da shi akan mu din. Dan kar wani ya zo ce miki to ai manzon Allah ba shi ne baban barira ba, dan haka bai matsa mata ba, to ai manzon Allah ya fi baban barira haƙƙi akan barira din. Ba wani mutum a duniya ba sai manzon Allah ya fi haƙƙi akan ɗansa. To amma tare da haka bai matsanta mata ba sai ta aure shi, dan ba ku yadda za a yi aure babu soyayya. Ya kamata iyaye su fahimci wannan. Idan ku kuka yi wa ƴar ku zaɓe, kuka ce ga shi wanda kuke so ta aura, to lallacin ta za ku yi da dabara ku yi ta mata bayani, kuna ta mata campaign a cikin gida kafin ma a tambaye ta wane. A yi ta biyo waɗansu hanyoyi, ana tallata mata shi da wayo da hira da menene, ana faɗin kirkinsa, halayyarsa, ɗabi'arsa, gidansu menene, har wannan kila ya ja hankalinta. In ma duk wannan bai yi ba, sai ku samu waɗansu ƙawayen me zai hana ki gamsar da wancan mana ko cikin dabara ta ku da hikima yadda za ta so wane. Don yara waɗanda suke matasa cikin ƴan mata sai su karɓi shawarar kawo ba, su karɓi shawarar iyayensu, don ita dai take kawo ta fi son ta sama da uwarta, ko kuma dai ba wai ta fi son ta ba, ta fi faɗa mata gaskiya, ta fi fahimtar yaranta, tana ganin waccan lokacin su na da ne, don haka ba ta san me nake so ba yanzu. Gani take ke lokacin ki na da ne, yayin ku ya riga ya wuce lokacin da kuka yi ƴan matan sun ku daban da lokacin da ita take yin nata. Saboda haka ba za ki fahimci me ƴan matan yau suke so ba, sai suka sani a tsakankanin su da juna. In suna hira sun sake, inda za a je a ɗauki wannan kasar ɗin a ce da shi, ko dai su biya kaza ko in yawo da shi, tun yadda su saya ko nawa ne, dan maganganun da suke a tsakaninsu Allah ne kaɗai ya sani, sai sun san ubangijinsu. To biki san menene ita take so ba, kowace idan ta haɗu ai kaza kaza kaza, yadda maza idan sun haɗu suke bada analysis game da mace ga irin wanda yake so, haka su ma ƴan mata idan sun haɗu. Saboda haka sai kina naki ne ita tana nata, amma idan kika bi ta hanyar ƙawayenta wanda kan mutumin kirki ne, amma mun ga wanda baka dore da wannan sosai ba, ko shawarce ta mana wallahi idan ƙawaye suka tsaya suka rinka mata hudu ba da kabli da ba'adi, ko ayi ta hawo ba ayi ta hawo ba, za a yi kabli za a yi ba'adi din zance, to sai ka sun gamsar da ita sai ta dawo tana sani. Amma kawai abin da yake damun waɗansu iyaye, ni uba ne dole ki biri, abin da yake damun waɗansu uwa, ni uwa ce kuma dole ya za ta haifi ƴanta karfin ka, musamman in kana da waɗansu ƙawaye da suke hulɗa ɗan yau. Mu a gidan lokacin da aka mana aure, to ai ke lokacin ki daban na ta daban, ki tuntunan da ke wannan zamanin ba sa zamanin ki, ke lokacin da aka taɓa miki aure ƙila shi kai ki mijin ma baki san ki ba sai bayan an yi aure, ko ana ya gobe za a yi aure, ƙila ma irin wannan ne na da wanda ke ta ɗaura da Muhammadu, ba san kowa ya Muhammadu ba, kawai duk wanda ya kullo daga gabas a ce shi ne. To kin haɗa da nata, sai da idan an tambaye ki kina so ko ba ki so shiru naki ba za ki iya bayani ba. Ita ko yanzu kafin ma a ce kina so ko ba ki so ta ce in ba ki ba sai Libya, to sai ki sayar ita ɗaya ne. Lokacin ku ya sha bamban, in dai muna so mu zauna lafiya tsakaninmu da 'ya'yanmu, to ƙaunar za a nuna musu da soyayyar da a ja su a jika da kuma a lallace su, wanda ake son su aura in an tabbatar mutumin kirki ne, su ne ba su fahimci haka ba saboda ƙarancin shekarunsu, saboda rashin tunaninsu, sai a sanar da su ta hanyar wayo da hikima, ta hanyar ƙawayensu, ta hanyar wane, ta hanyar ta dace. Amma dan Allah kar a tilastawa yarinya ta aure wanda ba ta so, ba a yi yadda auren zai ɗore ba, ko alama ba a yi yadda zai ɗore. Allah ya tsare mu.
Karam kalla, bayan sun iyaye da aka yi musu gargaɗi, ina da cewa mu ma maza masu nema ɗin a ɗan mana gargaɗi ko a takaice ne, mene ne amfanin da matar da iyaye ne za su tilasta ka su taimaka gida, wani irin zaman jin daɗi za ta yi da ita?
Wannan kan babu hikima,
wani irin zaman jin daɗi za ta yi?
Babu basira, ko alama
ko da ya lura cewa iyaye ne suke tuna miki ita ba so yayin tsakanin su to don Allah cewa akramaka Allah anihi magana ya janye don Allah da annabin lura
ba inda mutun yana da hankali to ya kamata ya san cewa babban rukuni na zaman aure shine so matukar mace ba ta san ka to babu yadda ka iya da ranka mafi kyau shine ka hakura ka nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya barka ta iya yi wa a karan farko ta ce ba ta san ka kai kuma yanzu ka ce ne bari ka jarraba babu ne ka jarraba za ta iya yi wa wata ba ta san ka da fari kayi kayi ba ta san ka sai ka jarraba amma dai ba kana nufin dole sai an yi auren koda tana ne a matsayinta na ba ta san ka ba za a yi da soyayya amma yanzu kai ne kake tunanin ya zan in gamsar da ita ta so ne da iya surutu da menene da kyauta da abu sai ka san me take so sai ka ga zaka yin wannan abin da take so dan ka karkasu da zuciyar ta ka fara su zuciyar ta shine abin da zaka yi in kai 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 tana nan a matsayin ba ta san ka to shikenan sai kai tawakkali ga Allah ka san inda gare maka wannan shine furfin asiri a gare ka
Allah ta mun dake wannan sauran da malamin ba don wani ko an yi shaka shikenan ko ya kira ta ba ta zo ba ko ya ba ta wani ba ta karba ba amma sai zaga yayi sai ba iyayen kawai shi sai ta ba
wannan bai sa abin da yake ba gaskiya
to adam kan lafiya ta kada ta gaba yar uwa ko san kaman wannan ne ma yar uwa take akar magana ni ne da mijina ya aure ni to kuma sai yazo ya take ni ina cikin idda sai ya ce ya mai da auren to kuma ya ka taba ji a kasa dinga kasa idan ya mai ko iyayen sun so ko ba su so ba ko mace ta so ko ba ta so ba dole ka koma to akar magana da mai tambana ko shi zan dage in sai dan biya ni asarar shi ko nawa ne ya bar ni
haka inda ya mai da kekin mai zu yanzu abin da ya rage shi ne in ba ki san ki ai kulli wannan ya halatta yasa Allah ya karanta ya ambata kuma cikin suratul baqara ya kuma danyi isara akan sa cikin suratul nisa kuma da mun karanta jiya wannan ya halatta
alhamdulillah akrama Allah sai wani takarda da wasu ɗan uwa suka rubuto ga wani head of department na su wanda yake mu da uwa wanda ba kamata ba da iyalin shi na gida da su abokan shi na cikin gida da gidan sa haka suka da rubuto haka aka kai ke zan san kar sa su abuwa wanda ita ta ce uwar gidan za ta iya in an dai ta sai ka tsin ka dinga ka a miki kana cewa ga gida ki dai to akrama Allah tambaya ta farko dai take to don Allah akrama Allah ayi mishi magana game da yawan son kaset na banata da kuma yawan son zanate zanate da kuma yawan son zuwa gidan giya in nemi shi magana sai ya ce ai ni ina zuwa shan karfe su ne kawai ba ruwana da fanta suke so to aka maka da abokan shi to Allah da shi da
kai kun ga karatu yana da amfani dazun da muke kawo kissar wanda yake zuwa da yan giya suna shan giya shi azumi ne ba a bakin sa amma da aka zo bulala aka fara da shi kun ga ba san ma za a yi wannan tabbiyar Allah da kalli ya tafi wani bangare na ansar wannan tabbiyar kenan wato abinda Allah ya faɗa kamar yadda muka ji cikin suratul nisa ya faɗa makamantar wannan magana cikin suratul an'am wa idza ra'aita allazina yasuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yusyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin abinda aya take cewa idan kaga mutanen da suke idan kaga mutanen da suke kotsawa cikin ayoyin mu suna wasa da ayoyin ko hukuncin hukuncin Allah da wargi da sabo fa a'rid anhum karka zauna tare da su hatta ya kudo fi hadisin ghairi har sai sun shiga wani zancen daban ba wannan wani aikin daban ba wannan wanda suke yi mutum bai da hujja ne zai zauna da mutanen giya ko da shi fanta zai ta ko ka kola ba zai ta bai da hujja dan idan ya zauna wani abu na sako shi ma zai tafi shi dan ya yarda da abin da suke ce sai zauna tare da su dan kan mutum ko ta baki ta in baka san taba ko baka san warin taba ai za ka ba za ka iya zama kusur da shi ba in ka ka zauna kusur da shi warin taba baya damu in ka ka zauna kusur da giya warin giya baya damu dukkan wanda warin giya kan baya damu ka to ai kira dan giya duk sai suke kawai wancan babban bugagge ne wannan wani karamin bugagge amma dukkan su bugaggu ne ba mu san kirki a cikin ya kamata mu fahimci wannan kuma dan Allah idan ma mutum so yake ya kamar da kake wuri ya tabbata ai maka mana a gidanka ba sai matar su sai masa baya ta mutunci ai matar sa ka dafa masa duk abin da yake so a gida ai ya san mutunci sama da na hotel ni a fahimta ta larura ce ke sa mutun ya je ta abinci a hotel ko a wani restaurant amma mutanen mu sai suka mai da abin barnanci da wayo yanzu wani sai tace tafi je mustabid ya je so abinci da abinci a gidansa kuma ai abinci a gida bare wani je restaurant da ke kan titi kaza wani je hotel kaza shi gane yake morewa ne to wannan in ma har mutum so yake yayi shi kuma yadda zai ji daɗi din wata rana sai cewa da matarsa yau karki biyu to me zamu ci kenan la hawla zamu rubuta mu ta ke dai karki girki yau zan baki mamaki ne kawai karfe nawa kike so a ta abu sai karfe to a sai dai karfe nawa kike so a ke karfe nawa kike so yau duk komai haje lokacin da kike ci ta abinci shi za a ta amma dai karfe girki kike nan sai ka je hotel din sai ka je ka so irin take away din ka taho da ke gida sai sai ka burge ta baka sa ta ce ita ma girki ta ta abincin ba ta bata shi girkin ba ran nan kai ne ka je ka so wadansu kayan kwalama kuka zo kuka zauna kuna ci kai ne ta ana rana sai wannan ya burge wata rana kai wata rana ka ci wata rana ku yi wata rana ku shiga cikin tare abubuwa ne wadanda suke a fahimta ta suna da muhimmanci ko sai ka ba ku suna da muhimmanci amma ba kowa ne yake gano muhimmancin su ba ni abin da na dauka a aqida ta ba yadda annabi zai abu ya kasance abin da ya tafi a banza ba ya da muhimmanci san kadan dole kai sha'awar mace duk tsoron Allah ka dukkan kawarka ya rige na idan har ubangiji subhanahu wataala ya sa matar ka za ta gamsar da kai to sai ka rantsa ido daga dukkan matan waje kenan in matar ka ta kasa sai ka nemi wanda za ta iya gamsar da kai kenan a waje danka auro ta shigo da ita gida to yadda kuma zaka taimaka ba ita matar ka bace ba za ta yi tunanin ya me nake so a me kake so dan kila bata san me kake so ba zuciyar ka kai ne zaka yi bayanin me kake so sannan kuma akwai abubuwa na ado da ita zata yi da kanta akwai abubuwan da zaka ce gashi ni ne nake son ki ado iri kaza idan wani ado ya burge ka a waje sai ka faɗi irin wannan a gida cewa ni ma ina son a rinka yi min kaza sai wannan ma ya ƙara mata ƙwarin gwiwa to amma sai ya kasance mutum ya kyale matar sa kamar wanda ta san gaibi ma'ana ita ce kawai za ta yi tunanin mai kyau bai wata Allah sai ta tunani har tunanin ta yi kare yau da yi kaza ya ke kallon ta wata rana ta sake yin kaza a banza ba godiya ba ko irin abu ce nan ma ba ya yi to amma faɗi ina son kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma ita kanta ta yi wani abin da an dace shi kake so kai Allah ya miki albarka gaskiya yau kin kayatar da ni ba kowane zai iya faɗa haka kuma kalmar ce mai muhimmancin da kalla to a gaskiya muna da matsala sosai da sosai sai kada sai za ka yi mutane su fahimta amma dai duk wanda ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai malam me yasa kake mana taɓa taɓa ne kai ko ba dole duk wanda ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga abubuwa na ban sha'awa ƙayatattu wanda suke kawo zama da iyali mana gaske amma ba kowa ke iya ba sai wanda ya yaki tsakanin shi da zuciyarsa ko mutum ya karanta ko mutum ya fahimta yan Allah ya taimake shi ya yaki da shaidan dan sa ya yaki zuciyarsa sai ya yi kuma sai a samu ingantacciyar rayuwa tsakanin su da iyalin su da wancan bawan Allah muna tsoratar da shi lahirar ta muna tsoratar da shi tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama abu ne mai hadari a ce kullum kana cikin gidan giya abu ne mai hadari kullum ka so wannan fim kasa ka dauko wancan fim kasa irin suna kadai waɗanda suke na batsa da rashin mutunci duk mai wannan ko da zaka tara masa duk matan duniya ba za su gamsar da shi ba wallahi duk wanda ya buɗe kan sa wannan kofar babu kyama ta da za ta gamsar da shi a duniya ka'ida ce kenan ibnu jawzi yayi magana ire-iren su yake duk wanda ya sa wannan abin a ransa inda zai tara da dukkan matan duniya sai wata guda daya ta wuce sai yayi tsammanin tana da abin da sauran matan duniya ba su da saboda kawatawa ce take dan sai ka ganin burgewa ne kuma kike kan mutum da halaka me yasa ko ga turawa sun kafirce gaba ɗaya sun fitsare bayan ma namiji ya nemi mace har ma namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace har ma ma mace ya rika neman dabba har ita mace ta rinka neman kare ko guri ko sauransu saboda gaba ɗaya ranar ba imani ne ubangiji ta ala riga ya ɗebe albarka a cikin rayuwar su kuma duk mai irin wannan kallace kallacen wallahi sai ya samu kansa a wannan halin na ga wata takarda da wani yaro ya rubuta yana cikin irin masu wannan kallace kallacen ya so ba amma abin yana ta bi su bayan ya ce wallahi ko su jira ya zo zai a cikin sallah sai kawai ke dan ya rinka masa kawo masa irin hukunan da ya riga da ni na wannan kalma kaga sallar gaba ɗaya ba ta zaruri kenan to dan haka indai mutum yana son ya zauna lafiya tsakanin shi da ubangiji sai ya nisanci waɗannan abubuwa kuma hanyar ne san ta su na farko shi kanshi ya rage abokan da ya san ba ta irin wannan halin ne kawai ya canza abokan ya canza tashin abokan sa wanda suke zuwa karatu wanda suke zuwa kiyamul layl wanda suke mutanen kirki a ga kawai so ka je ka makale musu amma matukar mutum yana tare da abokanai mutanen banza in baka je ma za su zo har gida su dauke ka in motar ka ba ta da lafiya ma za su baka mota in baka da kudin ticket na shiga wannan wurin su za su biya maka wannan duk abu ne mai sauki in ma kuma irin su wato ba mai zumunci na banza irin dangiya wato dangiya sai kana jin yunwa sai ka taimaka amma idan mutum zai sanya katan guda yadda ya taimaka saboda turba ce ta shiga kaga zumunci mara ma'ana kenan zumunci akan saban Allah ai ba zumunci bane sai tsana ce Allah ya tsare mu
sai a ƙarshe ta sake cewa a kama kallon a cika da cewa ba ma abin ya tsaya miki da zinace-zinace ba har ya zanto akwai kisan kai a ciki don me don yi yawa yarinya ciki sai kai wajen likita kuma a je a zubar da ciki da haka wannan kuma ina da har ma yau ɗaya da tana cikin larura a yanzu haka to saboda haka kuma da kafa daɗin mai abokai ne waɗanda suke jawo shi suke tafi da shi kalla ma sai wani lokaci ya yi wani lokacin ba zai ba saboda abokan wakancan ba su daɗi da kalla.
Wato duk mutumin da zai ɗauki rayuwa a irin wannan zai ji takaici a lokuta guda biyu kafin waɗansu guda biyu lokaci na farko shine lokacin tsufa domin za ka zo wannan kai kawon ba za ka iya ba don lakar jikinka kullum ƙarfin karguwa yake a matsayinka na ɗan adam sai ka zo ka tsufa kuma kana son ka rinka yin ayyuka na kirki amma irin wanda baka yi su a yarinta ba don haka yanzu ba za ka samu dama ba saboda ka bari damar ta wuce ka san lokacin yarinta ka tsufa ga matan banzan ga menene kuma babu yadda ka iya da su kana kallon su kai da su sai kallo ko kuma mutuwa ta zo lokacin mutuwa mutum zai kaskanci da wulakanci mummunan cikawa masu irin wannan suke a lokacin mutuwa to kuma lokuta guda biyu da za su bi min wannan mafiya muni shine lokacin zaman kabari da lokacin tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama wannan shi fi kowanne hadari ni a shawarata dan a irin wannan bai kamata ka boyewa mutum gaskiya ba duk mijin da matarsa take yawace-yawace kuma yi mata wazi take ji kaunan wahidan ya sake ta duk matar da mijinta ke yawace-yawace ta yi wa'azin ta yi ta yi kiji kaunan wahidan ta nemi take ke fi alkhairi a gare ta dan zaman su za ta kaskanta a duniya da kuma lahira a duniya zai iya ɗauko mata cuta ya zo kawo mata sannan kuma yardar ta yana yi kuma ta ci gaba da zama da shi duk lokacin da ya je tana da kaso na zunubi haka dalilan alqur'ani da hadisi suka nuna tana da wani kaso na zunubi dan ta yarda ne da lafiyarsu ta yake yi dan in mutum ya dawo za ta nemi cewa ko dai ya daina ko kuma su rabu ka za ta rabu bai ne bai na dan haka abu ne mai matukar hadarin da ke dan haka sai ki tashi sai haikan ku tashi sai haikan ku da kuke dangantaka da shi ko ta aulatayya ko ta dangantaka ta jini wajen fadakar da shi da jan hankalinsa da ya masa wa'azi sannan kuma wannan bai hana a yi masa addu'a ba cewa Allah ya shirye da shi Allah ya kimtar da shi sannan a shawarce shi kuma wato kenan a yi masa wa'azi a yi masa addu'a a ba shi shawara yi masa wa'azi dan a tsoratar da shi halin da yake hukumar duniya da lahira tana nan tana jira sa in bai tuba ba ba shi shawara shine ya rabu da abokanai na banza ya canja da abokanai na kirki sannan kuma a ci gaba da yi masa addu'a wannan duk yana daga cikin abubuwan da za a yi masa nagata waɗannan ababen guda uku ko da ransa baya so Allah ya tsare
a karan kallon a ƙarshe ina so kai wasu yan umu mata dan wani gargaɗi ko da a takaice ne don wannan maganar da kace musu ana so namiji din
shi dai zama na aure tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu zama ne na ibada ko menene mace za ta yi ta kalli ubangiji subhanahu wataala ta kalli cewa kuma tana neman kyakkyawan sakamako a lahira ko menene namiji zai yi ya tuna Allah ya tuna cewa yana neman kyakkyawan sakamako a lahira sai shi kaba akwai matan da suke da halayyar in ma sun ga namijin suna da sha'awar wani abu ko yana da sha'awar su lokacin da suka tabbatar eh ya riga ya samu to lokacin za su yi masa yanga ko su sa masa tara za ka yi mun kaza za ka sai mun kaza waɗansu abubuwan da in yi na cikin zaman lafiya kila ba zai
yau takarda ta farko mai ta gana tambaya ne game da tartali na rihi kace Allah da ta malam ni ne dai idan nayi alwala kafin ijirar mai sallah sai na yi hutu to haka kafin gama sallah ma zan yi hutu kamar sau uku to wai shin idan nayi alwala idan nayi hutu sai na sake komawa na alwala ne ko kuma yaya zan ga wannan lamarin
wanda yake da matsala ta baya iya riƙe alwala saboda yawan rihi da mutum ke yi ko kuma yawan bawali da niyya ba da niyya ba abin yana zuwa galibi ma dai ba da niyya ba to hukuncin sa shine ba zai yi alwala ba sai daidai lokacin da za a fara sallah idan ya riga ya alwala din nan ko da rihi ya fito ko da bawalin ya fito mutum zai ci gaba har sai ya sallar sa haka dama shi ba zai alwala a ajiye ta ba tunda alwalar sa ba ta zama wannan shine hukuncin sa to amma galibi duk mutumin da ya samu kansa a wannan hali larura ce ta rashin lafiya abin da ya dace gare shi shine sai ya nemi magani kada ya kasance mutum bai nemi magani ba ya tsaya a kanan matsalar kafin ku fita akwai sanarwa da aka ce ya kamata in sanar da ku da kaina ko da yake wadansu kila sun ji jiya sama wajen karatu. An riga an saba duk shekara akan tara taimako wanda ake kawa kurkuku don saboda yan uwanmu musulmi da ke zaune a can, wani lokacin kuma a kai har asibiti. Taimakon da ake karɓa daga wajen mutane kuma ya danganci kayan abinci kamar gero da shinkafa da masara da abin da ya tsoka ga da kuma tufafi na sawa na maza da na mata da kuma kuɗi da kuma sabulun wanki da sabulun wanka galibi sai ake duk shekara. To don haka a bana an ɗanyi sakaci ba a fara da wuri ba har sai da wani bawan Allah jiya na je wata lakka da na gabatar a dama turu ya ce shi ya ji tulu ba a fara ba amma ga taimakonsa ya buɗe da shi ya ba da taimakon na naira 20,000. Shi ne da na zo jiya aka sanar a masallaci saboda haka tun daga jiya ɗin an buɗe ƙofa wanda duk suka saba bayar da taimako ɗin nan da Allah sai kokari su kawo yau gobe jijiga ta idan Allah ya kama ƙarshen mako sai mu ga yadda za a kasafta a jiya. Idan abin ya shafi ɓangaren mata to za a zaɓi masu hankalin cikinku don su je su kai, idan abin ya shafi ɓangaren maza kuma to daga cikinmu kuma za a je kuma a kai don saboda haka dai ƙofa abu da take ta bayar da wannan taimako. Ba za mu manta daga cikin kuɗin da suka yi taimako a shekarun baya ba waɗansu makarantun Islamiyya suka haɗa kuɗi suka rika sayo ko buhun shinkafa ko na suga ko na menene da wanda suka bayar ɗaiɗaiku da wanda suka bayar tare da a cikin group haka da sunan makarantarsu ta Islamiyya ko da sunan family ɗinsu ko da sunan ke kaɗai ko da sunan ke da mijinki duka dai ayyuka ne na alkhairi da bai kamata su bar mu a cikin wannan wata mai alfarma ba. Saboda haka tun daga yau ƙofar wannan taimako abu da take ana fatan za ku taimaka kuma za ku yi ƙoƙarin ku sanar da mata 'yan uwanku idan kun je gidajenku kuma ku yi ƙoƙarin kwaɗayatar da mazajenku su ma su yi wannan aikin alkhairi. Kwamitin masallaci ya shirya duk wanda ya kawo taimakon a nan masallaci akwai wanda za a karɓa ko tufafin ko kuɗin ko abinci za a sami ko neman ko ladan daga cikin ladanan masallaci za a karɓa insha Allahu ta'ala kuma za a tantance menene kuma idan an kai kuma za a zo a ba ku labari bi izinin ta'ala. Allah ya bada ikon taimakawa.
Amin ya rabbal alamin. Sai takarda ta gaba mai ta tana cewa shin Allah ya gaya ta malam yawanci Allah ne ya jarrabe ni da wata jarraba wato ina yawan mafarki da wani aljani to shin Allah ya gaya ta malam idan nayi mafarki da shi har na tashi naga kaman ko drug na ya fashi shin ya halatta ce bari shi ne wajen jarraba ko kuma bai halatta ba?
Ai ba wai ya halatta ba ne wajibi ne ba maganar wani cike ya halatta da yin ya halatta ma'ana ya halatta ki ya halatta ki namiji ko mace ciki duk wanda ya mafarkin saduwa da wani mace ta yi mafarkin saduwa da namiji namiji ya mafarkin saduwa da mace idan har mani ya fito daga jikinsa to ya zama wajibi ya wanka idan mani bai fito ba jikinsa babu wanka a kan ta iya wa ko mutum ya tashi kawai ya ga tufafinsa a bace ya tabbatar mani ya fito daga jikinsa amma ba zai iya tuno ma me ya faru a mafarkin ba haka na faruwa ga namiji ko mace shi ma wannan wajibi ne da sai ya yi wanka. Ta iya wa mutum kuma ya yi mafarkin gashi na saduwa da mace ko mace kamar namiji na tare da ita amma kuma da ta tashi ba abin da ya fito daga jikinta tufafinta bai fashi ba abin da ya fito daga jikinta wannan babu wanka a kanta. Wato abin da dai ake kallo fitowar wani abu a cikin barcin shi ne ke wajabta yin wanka din sawa'un mutum ya tuno me ya faru a cikin mafarkin ko bai tuno me ya faru ba amma matukar ba abin da ya fito daga jikin mutum to babu wanka a kansa ko da ko mutum ya tuno da kaza ya faru a cikin mafarkin.
Sai tambaya ta gaba mai ta tana da wajen Allah ga tamanan wajen mai ke kawo kusurul kamari ne da kuma na rana kuma in an zo me ya kamata a yi
mai ke kawo shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi dan lokacin rayuwar rana ta yi kusurul sai da shi a nan ranar mutuwar dan manzon Allah ne Ibrahim sai waɗansu suka ɗauka mutuwar Ibrahim san gidan manzon Allah shi yasa rana ta haka sai manzo Allah ya hukan minbari yawa mutane hudu yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah rana da wata ayoyi ne na Ubangiji halitta ne na shi ya halitta su samuwar su dalili ne kan samuwar Ubangiji la tan khatifan li mawti ahadin wala li hayati ba sa hasken su baya bisewa dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani da haka maganar cewa dan anan dan Ibrahim ya mutu ko dan kaza ya faru wannan ba gaskiya bane haka manzo Allah ya faɗa da Allah yace dan haka daga zaran kun ga rana da wata ɗaya daga cikin hasken sa ya dace sai abin da za ku yi shine sai ku yi mana ku shiga sallah to ita kuma sallah da ake yi ta salatul khushu sawa'un khushu kan ku khushu fil qamari ta ta bamban da salloli ne da gobe sallah ce raka'a biyu kowace raka'a za a yi ruku'i guda biyu ne a cikin ta wato idan mutum ya kabarta yayi karatun Fatiha ya kammala yayi dogon karatu sai ya rukuci sai ya dago daga rukuci sannan ya sake wannan karatun Fatiha yayi dogon karatu yayi rukuci na biyu sannan ya sami Allahu liman hamida sannan ya tafi sujjada idan ya je ya sujjada guda biyu kamar yadda aka saba yadda ya raka a farko din haka zai raka a tafi yadda sunnar adabi ta nuna babu bambanci tsakanin kusufin shams da kusufin qamar abin nufi yadda a waccan aka yi sallar raka'a biyu din nan ko sai da rukuci biyu haka a waccan ma za a yi amma waɗansu malamai musamman a mazhabar malikiyya sukan nuna salatu kusufin shams ita ce ake yawa rukuci biyu amma kusufin qamar babu sannan kuma sukan nuna kusufin shams ya kamata a yi ta a jami'i amma kusufin qamar ba sai an yi ta a jami'i ba amma don kuma fi inganci duk ɗaya ne da kusufin shams da kusufin qamar kuma ana yin dogon karatu kamar yadda na faɗa dan lokacin da manzon Allah yayi musu karatu da suratul baqara wajen izu biyar ke haka ne mun da kamata yayi a cikin wannan rasa abin ya karanta abin da ya fi kai izu biyar kafin manzon Allah ya kammala sallama rana ta riga ta gode to kuma haka suna ta nuna in dai liman zai ja mutane yayi sallar yadda manzon Allah yayi to insha Allah ko kuma kammala sallar garin ya wuri gaba sai rana ta kai da haka ake son ayi dogon karatu a cikin dogon karatu akwai mika wuya ga ubangiji da kaskantar da kai gare su sannan babu laifi a fadakar da mutane a yi musu a tsoratar da su azabar ubangiji a fadakar da su aljanna dan mutane su gane ba yadda ta duhun nan ya zo haka kiyama za ta iya zuwa fajiatan ba tare da an babu narkus ba tare da an sanar da mu ba a ke ya kamata mutane suna cikin taifayi wannan shi ne abin nan ku so ku can so ku san kamar
a tsara makalla yana yiwuwa mutum ya yi shi kadai a gidansu kowa ya yi
shi sunna shi ne mutum ya yi tare da shi asali ma su ta bayan ne daidai in ku sukun kamar ne ba sai an fita bayan gari ba za a iya yi a cikin gari amma abin da ya dace da sunna shine mutum ya yi ta a cikin zangi ba shi kadai ba shine hadisi ya nuna
akram Allah idan mu koda ka kama mutum zai shi kadai din ko bai haddace Qur'an ba ya halaka ya kama mai ta wata sura guda daya don so
ya halaka dan ne dogon karatu inda ana son dogon karatu
jama'a mallan Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa wai shin Allah ya tsara malam menene hukuncin uban da aka haihi uban da aka haifa masa da sai ya ƙi yin suna saboda yana jin haushin suna guda uwar wai to idan aka tafi a haka in ya rasu zai ki zaban ki ko kuma bai ki zaban
magana sun gado tun da ita ce suke yi tambaya zai ci gada amma abin da uban ya yi na rashin yin suna ya kyauta bai kyauta ba don ɗanka yana da haƙƙi a kan daga cikin haƙƙi na farko daga lokacin da aka haifi shi shine yi masa suna kai ne za ka zaɓa masa suna na gari da ya dace sannan kuma yana da haƙƙi na sayen ka masa don suna ɗin a rana ta bakwai yana da haƙƙi na kashe gaban sa da addu'a ta gari yana da haƙƙi na abincinsa suturarsa da kiwon lafiyarsa duk da yana wajen mahaifiyarsa duk da kun rabu da uwarsa duk da kana fushi da ita amma fushi da ita baya ta ka tauye hakkin ɗanta dole sai ka ba ta wannan hakkin da zahira ta addini musulunci don mutum bai bayar kuma za a tambaye ta kiyama don haka dan sa da haka abin da waɗansu iyaye maza suke yi don saboda sun fata da mace sai su kyale masa ɗan waɗansu ma su kyale ta da ƴaƴa huɗu ko biyar mai tawa ana ba ruwan ita wannan rashin imani ne kuma rashin gaskiya ne kuma wannan ya nuna su azzalimai ne kuma ubangiji zai kama su a kasa da ranar tashin kiyama in musu tuwo
to sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah da kamala tana so kai cikakken bayani ga wannan tambayar da kai don yana tutar da waɗansu mata wai shin akwai wani abu wai shin farar kafa a cikin addinin musulunci don ta ce akwai mace ce an kusa ɗaura mata aure sai ne ya raba ya ce wa ai baka san ƴaƴan gidan wannan mutumin bari ai dukkan su masu farin kafa ne a yanzu haka malam kuma abin ta fi ji ya ce ne sai ga mutum wai da ta je gidan sai ga wani abu ya faru ya ce ba rama mun ga maka ba kika sai a sake ta yanzu haka yawanci kuma ba auren wannan duniyar ne to wai a musulunci kamar yadda akwai kambun baka to shi farin kafa din nan akwai ta ne a musulunci a tsara Allah
ina jin abin da na faɗa cikin karatu ya ba da hankali ya kamata ku gane wannan canfi ne ba ya da asali cikin addini kuma a kila ta zama zuranci bai dace ba tamfa mace ko tamfa gida ko tamfa dabba ko tamfa wani abin da mutum ya ji ko ya gani sauti ko launi cewa shi zai jawo amfani ko ya jawo cuta wannan duk bai dace saboda haka wannan kuskure ne Allah cikin hikimar sa na iya sa abu ya zama sababbin kaza amma ba wai dan wannan abin shi ke jawo abu ba dan haka duk wanda ya tashi aure a irin wannan gida kai tsaye dogara ga Allah ya yi auren kuma ya roki Allah ya sa masa albarka a ciki ko dan mutum ya kare wannan aqidar ta mutane
haka ma Allah idan mutum ko dar uwa ta kuma hada dangantaka da ita idan wani ya fita ya fada balo balo ya halatta kai tsara
ya halatta kai tsara shi kuma alƙali ya halatta da dukkan dace ya karanta da cikin sunnar Annabi cewa inda kake bada dinnan kariya ne san fili in kuma ka ci gaba da fara za mu ga dukkan dace alƙali ya masa hukuma ya dan wannan fili za su kubuta daga bakin mutane ba sai mutane su sa alƙali cewa auliya ne kuma bayan ba su da wani ne fili za ki yi auliya ne
har maka Allah sai tambaya ta gaba ruwa tana bada shawara ne sai shin Allah ya ga ta malam shin bai kamata malamai su wani abu akan shi mutumin da ake kiran Ibro ba yace yayi ibro a Makka yayi ibro a Madina yayi ibro a Madina kuma an ce wai ma yayi ibro malam Jafar to wai shin abubuwan da yake kuma ina kaman gulakan da addini to akan maka Allah wai bai kama ya kamata ayi ibro da ana kallon shi ina cikin mutuncin addini ai ya kamata ayi wani ita wannan dai a gurgurdan fahimtar da ko kuma da
aikin da yake kan malamai shine fadakarwa domin waɗanda suke karawa ibro kwarin gwiwa sune masu fahimta sabbin sa domin lokacin da kika sai kasatin sa ko kika je kantin da ke bada hayar kasatin kika biya kudin kin karbo hayar sa shi ibro din na samun kudin shiga ma'ana kina ba ki kwarin gwiwa ke abinda malamai za su yi fadakarwa cewa wannan izgili ne suke da addini ko mai izgili da addini yakan kai shi matsayin kafirci dan a lokacin manzon Allah waɗanda sun yi izgili ubangiji ta ala ce da ada aka tambaye su me yasa kuka izgili suka ce a inna ma kunna naqudu wa nal'a wallahi da wata muke ba da gaske muke ba lokacin da muka ce kaza Allah ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzon Allah kuke wa izgili la ta'tadiru kada ka farkin ba da imani kada ku ma ba da wani hanzari ba za ka karɓi hanzarin ku ba ko riga kun kafarta bayan imanin Allah ce inna fa an fa'ifatin minkum in mun ma waɗansu daga cikin ku rangwame da su bisa da rashin sani ne na abdul fa'ifa kana ko waɗanda sai mun musu azaba bi annahum kaunu mujrimin dan sun kasance mujrimai ko kafirai da haka izgili da addini ne wannan ai ba kika dai bane ba kila cikin mabarnatan wanda da ake faɗa da shi da sura nan da yawa cikin abubuwa na addini ko suka dan ayoyin alqur'ani ko suka kwatanta wani abu na addini suna yin wasa da shi ana dariya wannan kafirci ne ko shi ka babu kafirci ya kamata mutum ya tsarkake bakin sa da wannan kuma ku tsarkake gidajen ku daga irin wannan kasar din dai idan mutum